To jama'a marhaba lalle da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan safiya kan mitoci da yawa da suka hada da mita 25 da mita 31 da kuma mita 60 a jihohin Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai a kan mita 102.5 a matsakaicin zangon FM da kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalo da kuma niya da ke birnin Kwani da yanda duniyar gizo kuma ta internet za a iya samun mu koyaushe a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto ne ta da Babu Yakubu Makeri muke tarbin ku ga shirinmu na wannan safiya ga kanin labarai.
Jama'ai a Najeriya da na Majalisar Dinkin Duniya sun ce za su iya shawo kalubalolin da ke addaban mutane na kayan agaji. A jawabinsa ga ƙasa a kan tsaro, shugaba Barack Obama na Amurka ya gode wa rundunar sojin ƙasar. Babban kamfanin sadarwa na Japan na SoftBank Group na shirin saka jari na dala biliyan 50 a tattalin arzikin ƙasar Amurka.
To a gaishe ka, to yau ne fa ake babban zabe a Ghana.
Muna fatan kowa da kowa ya fita saboda a samu canji.
Kowa ya je wurin da yake vote. Aka announce wanda ya win. Ce mu duka mu tashi mu bi bayan shi.
Zan je wurga kuriya na bayan na jefa kuriya na sai komo gidan zai kwanciya na.
To a sanar da wannan zaben yau shirin namu ka cokan kan wannan zabe na Ghana ne za ku jira wayan su ɗan Ghana da fatan su kan zaben muna da tarihin manyan ƴan takarar shugaban ƙasar guda biyu na jam'iyyun NDC da MPP kuma shi ma shirin demokuraɗiyya ne yau kan zaben na Ghana ne mu sha labari.
Assalamu alaikum jama'a a Najeriya da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce za su iya shawo kan kalubalolin kayan agaji da mutanen yankin arewa maso gabashin kasar suke huskanta tun kafin abubuwa su daɗa lalacewa idan aka hanzarta sauraren bukatarsu da suke nema na taimakon kayan agaji. A kokarin da take na neman kudaden samar da kayan agaji a shekarar 2017 na asusun da aka kaddama a ranar 5 ga watan Disamba, Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci sama da dala biliyan 1 don amsa bukatun mutane da rikicin Boko Haram ya addaba a yankin arewa maso gabashin Najeriya waɗanda kuma yawansu ya kai miliyan 7. Wannan adadin kuɗaɗe da ake buƙata ya ninka abinda aka nema a wannan shekarar ta 2016. Zainab Ahmad ministan ƙasa ce a hukumar shirye-shirye da tsara kasafin kuɗin ƙasar Najeriya ta ce ana buƙatar wannan kuɗaɗen ne saboda nasara da sojoji suka samu a ƙoƙarin da suke yi na sake ƙwato yankuna da a tacin suke hannun 'yan ta'addan Boko Haram. Aikin agajin zai fi mayar da hankali ne a kan jihohin Najeriya uku na arewa maso gabashin ƙasar da abin ya fi addaba da suka haɗa da jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara tsara aikin bisa la'akari da girman aikin da kuma wahala da mutane suke sha. Sama da mutane 20,000 ne aka kashe su a kuma wasu miliyoyi suka rasa matsugunansu a cikin Najeriya da makwabta tun shekarar 2009 da kungiyar Boko Haram ta soma kai hare-haren ta'addanci a arewa maso gabashin ƙasar.
To a jawabinsa na ƙarshe ga ƙasa kan harkokin tsaro kafin ya sauka, shugaban Amurka na yanzu Barack Obama ya gode wa rundunar sojojin ƙasar tashi kan yadda suka tsare ita ƙasar. A cikin jawabinsa da ya gabatar a barikin soja na McDill da ke garin Tampa a jihar Florida, kuma ba tare da ya ambaci sunan shugaban da ke jiran garuruwa Donald Trump, Obama ya yi fatali da kiran da Trump ɗin yake yi na cewa wai a haramta musulmi shigowa Amurka da dai sauran abubuwan da ya faɗa lokacin yaƙin neman zaɓe na a yi binciken kwaf-kwaf. Obama dai ya yi bugun gaban cewa a lokacin mulkinsa na shekaru 8 ba wata ƙungiyar ta'adda da ta yi nasarar kawo Amurka wani farmaki da kuma ce wannan ba wai don ba su jaraba gwada kawo ɗin ba ne. Kafin jawabin nashi, shugaban ya sadu da hafsoshi da sauran sojojin rundunar tsakiyar Amurka inda ya yi musu godiya. Sannan kuma Obama ɗin ya amfani da wannan ziyarar tashi wajen bayyana yadda yake ganin yaƙin da ta'addanci zai kasance bayan wa'adin mulkin nashi ya ƙare. Obama da ya sami babban tabi a lokacin da ya ce Amurka ta ga bayan madugun kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden, kuma a wani hannun ka mai sanda da ya tun ma farko a kan batun haramta musulmin shigowa, Obama ya ce ba zai yi a yaƙi ta'addanci ya zama wato yaƙi da musulmi ba. yace ai kare yancin bil'adama abu ne da aka san Amurka tana yi tun bayo ba. To amma wasu masu suka shirin yaƙi ta'addanci na shi Obama din ciki har da Donald Trump sun ce janye sojojin Amurka daga Iraq da shi Obama ya yi ya bar wani gefe da ba wato ya bar yan ta'adda dama na sakafon dandali.
Babban kamfanin sadarwa na Japan na South Bank Group na shirin saka jari na dala biliyan 50 a tattalin arzikin Amurka abinda zai haifar da sabbin ayyukan yi 50,000 a wata sanarwa da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya bayar a jiya Talata. Trump ya bayyana a farfajiyar makekin beninsa na Trump Tower tare da shugaban kamfanin na SoftBank da ake kira Masayoshi San. A lokacin da suka ba da wannan sanarwa sa'annan daga bisani ya dora a kan shafinsa na Twitter. Sai dai San bai nuna ainihin inda SoftBank zai saka jarinsa ba. A lokacin yakin neman zaɓe Trump ya ce zai kawo ayyukan yi da yawa ga Amurkawa musamman a jihohi masu masana'antu da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya ya shafe su. Wannan harka ta kamfanin SoftBank ita ce ta biyu da Trump ya shirya a ƙoƙarin cika alƙawari da yawa masu ƙada ƙuri'a. A makon da ya gabata ya ba da sanarwar cewa kamfanin kariya zai ci gaba da ajiye ma'aikatansa 1,100 a jihar Indiana a maimakon ɗauko ma'aikata daga ƙasar Mexico. Sabanin haka Trump ya aika sako a kan shafinsa na Twitter mai ban al'ajabi wanda zai iya jefa wani kamfanin Amurka cikin asaran biliyoyin wato dala kenan. Trump ya ce yana son ya dakatar da kwangilar kera sabon jirgi da ke jigilan shugaban ƙasar Amurka zuwa ko'ina a faɗin duniya ta Air Force One. Tuni gwamnatin ta ba kamfanin Boeing kwangilar kera mata wannan jiragen guda biyu da ya kamata a hannunta su ga gwamnatin shekarar 2024. Da farko an ce farashin jirgin ya kai dala biliyon 3 amma kuma kuɗin sai ya yi ta ƙaruwa, abinda ya sa Trump ya ce kuɗin jiragen sun yi matuƙar yawan gaske.
To muna ba ku labaran nan daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC. To shugabar kasar Jamus Angela Merkel kuma ta ce tana niyyar ta haramta saka hijabi da ke lallaba huska baki daya wato burka wanda aka sani matan musulmi suka fi sa shi. A kwanakin nan ne aka zake zaɓen Merkel a matsayin yar takarar jam'iyyarta ta CDU a wani taro da aka kammala shi jiya Talata inda take cewa kamata hana wannan lallubin haramta yin sa a makarantu da kotuna da wasu gidaje. To mun kawo muku labaran duniya daga Washington. To madalla, to kamar da kuka ji tun farkon bude shirin na, a yau ne ake gudanar da babban zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki a kasar Ghana. Manyan jam'iyyun da ake ganin za su fi gwabza su ne guda biyu, wato na jam'iyyar NDC ta shugaba mai ci yanzu John Dramani Mahama da kuma jam'iyyar NPP da ta tsaida Nana Akufo Addo ya mata takara. Za mu kawo muku tarihin su biyu din, amma yanzu bari mu fara lokacin Ghana din mu ji abin da su ƴan ƙasar suke faɗa kan zaben nasu ne yau.
Sunana Malai Sa, nasiha na ne ina roƙon jama'a ga yi kokari a fita a jaye zabe cikin sauki, kuma kowanne dai zabe ya duba kamar ya samu canji. Yanzu canji muke so, so mu samu zaman lafiya, mu samu cin gaba. Ina so dai jama'a wanda dai fita kuma ya je zabe ya yi kokari, ya yi zabe kare koma gida lafiya, laukara yi tashi hankali, mu duka mu zama lafiya.
Sunana Faiza to say ina rokoyan Ghana da kowa da kowa, kowa ya je wurin da yake vote aka announce wanda ya win, she mu duka mu tashi mu bi bayan shi. Kai ki zaba ki ce oh, wanda ni nike so nan bata zo ba yasa ni dan yi fushi. Politics abin wasa ne, ba abin fada bane. Aka kare wanda ya cin nan, she ki bi bayan shi. Ghana muna neman zaman lafiya, muna zama ba fada ba kome, yasa muna neman kwance hankali. Ghana mu duka namu ne, yasa muna roƙon yan musulmai da yan kowa da kowa mu zaman lafiya, ba mu so gidigidi, ba mu so fada, muna neman peace.
Sunana Latifatu Texas, muna roƙon yan Ghana, muna neman kwanciyar hankali. Don wanda ya tashi, ya je ya yi layin shi ya vote. In ya vote ya kare, ka zo ka yi zaman ka. In ka kare zuwa anjuma kai kare ka sai. Mu dai muna neman kwanciyar hankali ne.
Sunana Malam Ayuba, inda ke cikin Allah ya kai mu nan Laraba mun je mu wulga Kuriya. Zuwa wurin kuma da kwanciyar hankali ya kamata mutum ya je wurin ba fada bane ba komai bane. Kowai za ku je ku kaje kai zabin ka wanda kake kike so a shugaban kasan sai ka je ka vote ka ba. Imma Allah ya sa ne je zan je wulga Kuriya na ba John Mamman don ababan da yake cikin gari ni mana gan nan mana shi da na ga abuwa da ido ba wani zai giya min ba na gan komai yasa zan je fa Kuriya ba John Mamman bayan na je fa Kuriya na sai komo gidan zai kwanciya na Allah
a sunana Mala Adam game da zabe muna fatan kowa da kowa ya fita saboda a samu canji canjin nan zai ba mu zaman lafiya kuma kowa da ya je Jeho Kuriya ya tabbatar ya zabe MPP
da lada wani ra'ayoyi da baba ya koma kere hada mana ɗan anjima kaɗan za ku ji abin da su ‘yan ƙasar Ghana da ke Najeriya kuma su ma suke bayyana nasu ra'ayi akan wannan zaben amma yanzu bari mu fara jin takaitaccen tarihin su ‘yan takarar guda biyu manya mu fara da shugaban Ghana ɗin mai ci yanzu John Dramani Mahama.
An haifi shugaba John Dramani Mahama ne a garin Damango da ke mazaɓar Damango da Boya a ƙasar Ghana. Mahaifinsa Emmanuel Adama Mahama shine dan majalisa na farko da ya walkirci mazabar yammacin Gonja shine kuma commissioner farko na lardin arewacin Ghana lokacin jamhuriya ta farko bayan da ya kammala ilimin sa a kasashen waje shugaba Mahama ya koma kasar Ghana inda ya kama aiki daga shekarar 1991 zuwa 1996 yayi aiki a matsayin jami'in labarai da al'adu da bincike a ofishin jakadancin Japan a Accra babban birnin kasar Ghana. Mutum mai mugun kishin kare marasa galihu an fara zabar shugaba Mahama zuwa majalisar dokokin Ghana a shekarar 1996 inda ya wakilci mazabar Bole da Bamboi har na tsawon shekaru hudu. A watan Afrilun shekarar 1997 ne aka nada shi mataimakin ministan sadarwa. Bayan shekara daya likafarsa ta yi gaba yayin da ya zama cikakken ministan sadarwa a watan Nuwamban shekarar 1998. Ya rike wannan mukamin na minista har zuwa watan Janairun shekarar 2001 lokacin da jam'iyyarsa National Democratic Congress NDC da ke mulkin kasar ta danka ragama mulkin wa sabuwar jam'iyyar New Patriotic Party wato NDPP saboda kayan da ta sha. A shekarar 2000 aka sake zaɓar shugaba Mahama a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Bole da Damboa na wani wa'adin shekaru hudu. An sake zaɓarsa a kan wannan kujera a shekarar 2004 a karo na uku. Tsakanin shekarar 2001 da shekarar 2004 shugaba Mahama ya zama kakakin marasa rinjaye da ke magana da yawun ‘yan majalisar adawa. A shekarar 2002 ne kuma ya zama daraktan sadarwa na jam'iyyar NDC. A wannan shekarar ce ya shiga ayarin masu sa ido a zabukan majalisar dokokin Zimbabwe. Yayin da yake rike da ma'aikatar sadarwa, shugaba Mahama ya zama shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCA. A lokacin ne kuma ya daidaita ayyukan sadarwar ƙasar har aka bar 'yan kasuwa suka shigo ciki a shekarar 1997. Shugaba Mahama ya ci gaba da faɗaɗa muradunsa a kan harkokin ƙasa da ƙasa. Ta sanadiyar hakan ne ya zama memba na ƙawancen majalisun dokokin Afirka inda ya zama shugaban yankin Afirka ta yamma. Bugu da ƙari a shekarar 2005 aka ƙara masa mukamin zama mai magana na marasa rinjaye a kan harkokin ƙasashen waje. Ranar 7 ga watan Janairun shekarar 2009 ne shugaba Mahama ya zama mataimakin shugaban ƙasar Ghana. Kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana ya tanada, shugaba Mahama ya zama cikakken shugaban kasar Ghana ranar 24 ga watan Yuli na shekarar 2012 sanadiyar rasuwar shugaban kasar na can lokacin Professor John Atta Mills. Shugaba Muhammad yana auren Lordina Muhammad kuma Allah ya albarkace su da ƴaƴa bakwai. Shi dai mai bin addinin Krista ne amma dangin sa sun hada da Kristoci da Musulmai.
America and Jamaica, I dey count my paper, I know my credit haters. Yeah, you want me on it.
Daga sheka Salihu to sai kuma tarihin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP
Nana Ado Dankwa Akufo Ado kwararren lauye ne da a can baya ya taba zama babban lauyen gwamnati wato Attorney General da kuma ministan harkokin kasar waje yana cikin iyayen babban jam'iyyar adawa ta NPP da suka kafa jam'iyyar kuma ya dade ana damawa da shi a jam'iyyar ya kuma yi fafutukan ganin an kawo ƙarshen mulkin kama kariya na soji da kuma tabbatar da tsarin demokradiya a Ghana. An dai haifi Nana Ado Dankwa Akufo Ado kuma ya girma a cikin Gamami wato tsakiyar birnin Accra ta yankin unguwar Nima. Mahaifinsa Edward Akufo Ado yana cikin dattawan Ghana shida da suka kafa jam'iyyar siyasar Ghana ta farko UGCC tun kafin kasar ta samu yancin kai, kuma mahaifin nashi ya zama shugaban kasa da bashi da cikakken iko daga shekara 1969 zuwa 1972. A shekara 1992 Nana Ado Dankwa Akufo Ado shine jami'in tattaro ƴan jam'iyyar NPP na farko. Daga bisani ya zama manajan yaƙin neman zaɓe na ɗan takarar jam'iyyar Professor Albert Adubuahin. An zaɓi Akufo Ado a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Abuakwa South a jihar gabashin ƙasar daga shekara 1996 zuwa shekarar 2008. Daga shekarar 2001 zuwa 2007 ya rike mukamin babban minista a gwamnatin tsohon shugaba Kufuor. Da farko ya zama babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a har tsawon shekaru biyu, sa'annan daga baya kuma ya rike mukamin ministan harkokin waje shekaru biyar. A watan Oktoban shekarar 1998 ya fafata da tsohon shugaba Kufuor a zaben fidda ɗan takara, inda Kufuor ya doke shi kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar a cikin watan Disamban shekarar 2000 kuma aka rantsar da shi shekarar 2001. Akufo Ado ya yi murabus daga gwamnatin shugaba Kufuor cikin watan Yulin shekarar 2007 don shiga zaben fidda gwani na ƴan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar NPP da ke mulki a Ghana a wancan lokacin a zaben shekarar 2008. Da ya fafata da sauran ƴan takara 16, Akufo Ado ya lashe kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, amma sai a zagaye na biyu masu takarar suka tabbatar da shi ya zama wa jam'iyyar ɗan takarar shugaban ƙasar. A cikin watan Maris shekarar 2014, Akufo Ado ya sanar da niyyarsa na neman shiga takara a karo na uku a zaɓen wannan shekarar 2016, zaɓen da ake yi a yau.
To madalla to ashirinmu na karfe 8 na hantsin wannan safiya za mu kawo muku rayuwar ƴan Ghana da ke zaune a Najeriya da kuma korafin da gwamnatin jihar Borno yake yi da cewa akwai kungiyoyi har da jihohi ma da sauran mutane da suke cuta da sunan suna ajiye ƴan gudun hijira da yaƙe-yaƙen Boko Haram mai shafe su.
Jihohi da dama kan ce suna da ƴan gudun hijira kuma abun ba haka bane. Yace ko sansanin ƴan gudun hijira da ake cewa ana da shi a Abuja shi ya iya sanin sa ba sansanin ƴan gudun hijira na ƴan jihar Borno bane.
To sai a jira zuwan wannan rahoton. Kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na
demokradiya a yau. Cikin shirin ƴan ƙasar Ghana za su koyi takwarorinsu na Gambia su zaɓi ɗan hamayya shugaban ƙasa ko za su baiwa John Dramani Mahama sabon wa'adi, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Nanda kusan sa'o'i biyu al'umar kasar Ghana su miliyan 27 da ƴan kai za su tafi rumfunan zaɓe walau su zaɓi sabon shugaban ƙasa daga jam'iyyar Hamayya wato Nana Akufo-Addo na jam'iyyar NPP ko su ƙara shugaba mai ci John Dramani Mahama wani sabon wa'adi. Ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru da shugaba Dramani Mahama ranar 1 zuwa 2 ga watan Disamban bara a Ingila shine cacar baki mai tsanani da ta kaure tsakaninsa da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo a wani babban taron zuba jari na ƙasashen Afirka. Inda General Obasanjo zargi shugaban na Ghana da baiwa kwamitin yakin neman zaɓe na tsohon shugaban Najeriya Jonathan Guduma zunzurutun kuɗi dala miliyan 12. Hakanan Obasanjo ya zargi shugaba Mahama da karɓar cin hanci da ƙarfin tsiya daga hannun ƴan kasuwa daga Najeriya waɗanda suke kasuwanci a Ghana sannan ya juya ya sayi kadarori a Najeriya da kuma Afirka ta kudu. Shugaba Dramani ransa ya ɓaci ya zagi tsohon shugaban na Najeriya da cewa shi sakarai ne kuma shashashen banza, sai da dai shugaban Uganda Yoweri Museveni ya shiga tsakani ya kai John Dramani Mahama wani ɗaki domin kada al'amarin ya ƙara rincicewa. Ko batun cin hanci da rashawa da ake wa shi shugaba John Dramani a ciki da wajen ƙasar ya yi tasiri a yaƙin neman zaɓen na bana? Wannan yana daga cikin tambayoyi da na yi wa wani mai sharhi a ƙasar Malam Imran Abubakar wanda aka fi sani da Malam Bawa. Da farko na soma tambayarsa ne da cewa wace jam'iyya ce yake gani za ta samu nasara?
Alal haƙiƙa zai iya cewa dukkan jam'iyyun nan suna da ƙarfin gaske, amma wasu ganin suke yi ainihin wato gwamnati mai ci ake ganin alama a ganin wasu da wato dumin magoya bayan ita wannan jam'iyya ta NDC suna ganin cewa ya kamata a ba ita wannan jam'iyya dama wato NDC kenan ta ci gaba da kyawawan ayyukan da ta faro tun daga lokacin da aka rutsar da ita. Wannan hanyar wasu jama'a kirin. Wasu kuma bangaren suna ganin a'a ai ita wannan jam'iyya ko kuma wannan gwamnati ta gaza akwai buƙatar a sake wata a samu sabuwa kenan ta shigo.
To masu cewa ita wannan jam'iyya mai mulki ya kamata a kyale ta ta ci gaba, me za su ce game da zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa shi shugaban ƙasa mai ci lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa? Attorney General na ƙasa ya fito ya ce akwai miliyoyi 13 daga kamfanonin mai waɗanda maimakon a biya cikin baitulmalin gwamnati ya ce a sa aljunsa. Na san akwai inda suka yi cacar baki da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo kan yana zarginsa da cin hanci da rashawa. Waɗannan abubuwa ba su taso ba ne a lokacin yaƙin neman zaɓe kuma ba su yi tasiri ba ne har da wasu suke ganin kamar ya kamata a bar wannan jam'iyyar ta ci gaba?
Ito dangane da waɗannan bayanai da kai wannan ba su yi tasiri haka sosai ba dangane da wannan zarge-zarge da kake magana na Attorney General. Akwai wannan magana amma ina tsammanin ba za su yi tasiri da har zai kai ga wato wannan jam'iyya ta NDC ta samu baƙin jini mutane su juya mata baya ba sabilillahi.
Ita wa jam'iyyar Hamayya ta NPP yaƙin neman zaɓenta babu abu alƙawura da ta yi ne da zai sa ta samu karɓuwa ganin cewa shi wannan ɗan takara ya kara shekaru 4 da suka wuce da shi da John Dramani Mahama?
Babban jam'iyyar adawa ta NPP akwai alƙawura da suka yi wa mutane, su kuma waɗanda ke goyon bayan suna ganin cewa to wannan alƙawura in an kyale ko kuma an ba shi wannan ɗan takarar dama zai amfani al'umman Ghana ƙwarai da gaske. Kaga a zaɓen shekarar 2012 ya yi alƙawarin cewa zai ba da ilimin sakandare kyauta. Wannan jam'iyya ta NDC ta fito ta ce wani abu ne da ba zai yiwu ba. Amma abin ban mamaki da aka waye gari ita wannan gwamnati ta samu rigaban mulki ta kusan kuma tana aiwatar da wannan shiri na ba da ilimin abin nan sakandare kyauta. To kaga akwai dabaru, akwai kuma manufofi da ita wannan jam'iyya ta NPP ta kasance kullo da su na wato kowane gunduma watan district kenan za a kafa masana'antu, sannan kuma a kowace mazaba wato constituency za a ba da kuɗi wato $1 million kenan don gudanar da aikace-aikace. To kaga waɗannan alƙawura suna da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, zai rika jawo hankalin jama'a saboda rashin aikin yi.
To Malam Imrana wanda aka fi sani mai inkiya Malam Bawa, rashin ayyukan yi, matsalar koma bayan tattalin arziki da kamar yadda na ambata tun da farko, ƙarancin wutar lantarki da sauransu, waɗannan ba su sa ita gwamnati mai ci ta samu rauni ba a idanun ƴan ƙasa?
To alal haƙiƙa wannan tambaya ta ka tana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, wato maganan tattalin arziki an ɗan samu rauni, amma alal haƙiƙa ita wannan gwamnati ta NDC ta yi ƙoƙarin farfaɗo da su, shine take jawo hankalin jama'a. A'a an shiga wato wani mawuyacin hali, a waɗannan shekaru hudu da suka shige, saboda ka take ba ta dama tunda ta kamo bakin zarin warware yadda za a yi a warware nan matsalar tattalin arziki. Kenan in aka nata wannan dama, al'amura da su kurkuti da su koma baya. Shakka babu, kaga an warware matsalar rashin wutar lantarki, yanzu ana samun wutar lantarki akai akai, kaga kenan an kamo hanyar gyara tattalin arzikin kasar nan.
To Malam Imrana, akwai ba a raba siyasar Afirka da bambance-bambancen kabila ko addini ko bangare da sauransu. A kasar Ghana akwai magana cewa wannan magana an yi amfani da ta a wannan yakin neman zaɓe. Menene tasirin ta?
Zai iya ce maka ya yi tasiri kuma bai yi tasiri ba, domin wannan na jam'iyya ta NDC, wato wannan mai shugabanci, wato mutum ne daga arewacin kasar nan, wato kasar Gwanda kenan, sannan kuma shi kuma wannan kuma ina daga kudanci, wato kasar Ashanti. Amma alal haqiqa mutane sun fara gane siyasar kabilanci ba zai amfanar da jama'a ba. Shakka babu, wurare daban-daban ana waɗannan maganganu na kabilanci, amma a yanzu wato mutane sun waye, suna fahimtar mecece siyasa. Ana fahimtar siyasa da kabilanci ba zai kai kasar nan abin nan ko ina ba, saboda haka ana da yin maganan abin nan kabilanci, ana yi shakka babu. To amma bai taka kara ya karya ba.
Ya yan hamayya, misali ita wannan yar takara wacce ta balle daga jam'iyya mai mulki ta NDC, wato Madam Rawlings.
Ita ba wani tasiri da za ta yi, illa iyaka dai kawai za ta shiga cikin tarihi dai ne kawai an fafata da ita wannan karo. Kaga a shekarar 2012 ta balle ta shiga takarar nan, amma ba ta samu damar shiga takarar abin nan shugaban kasa ba. Hukumar zaɓe ta haramta mu da saboda ba ta cika wasu ka'ida ba. To amma wannan karo ma an soke sunanta, amma da gaba ta tafi kotu ta ce a ba su damar su je su gyara kurakuran da suka yi. To saboda haka ni dai a fahimta ta babu wani tasiri ko kuma babu wani illa da za ta mai wannan jam'iyya ta NDC, duk da cewa dai ta balle ne daga ainihin wannan jam'iyya ta NDC.
To su yan hamayya, kamar yadda aka yi misali a Najeriya, ba su haɗa kansu ba ne wuri guda ɗaya?
Ba su haɗa kai ba, kowa na zaman kansa ne kawai.
Wannan alama ce ta son zuciya ko dai suna ko kuma dai me dalili?
Kowa gini yake zai iya cin zaɓe ba tare da ya haɗa ƙarfi wuri guda ba. Gini yake an ba shi dama zai samu nasara. To saboda haka wannan zaɓe da ake yi za mu zura ido ne, idan lokaci ya yi, idan an zo faɗin sakamako, mu ga irin ƙoƙari da waɗannan jam'iyyu za su taka.
Me yasa tsohon shugaba Rawlings bai goyon bayan shi shugaba Mahama?
Eto maganar Rawlings magana ce da ke da tsarkakiya ƙwarai da gaske. Kaga alal haqiqa shi Rawlings bai fito fili ya nuna cewa baya goyon bayan shugaban ƙasa John Dramani Mahama ba, illa iyaka dai ya gargaɗe su ya ce kada su yi sakaci, kada su sauraro wasanni. Wannan jam'iyya ta babban jam'iyyar adawa ta NPP jam'iyya ce ta kinza sosai, idan suka yi sakaci suna iya kwace wannan mulki daga hannunsu.
Wai ganin cewa matarsa ta fito tana takara, ai wasu na iya fassara ka da cewa kamar baya tare da gwamnati mai ci.
Maganin baya tare da gwamnati ba ta taso ba, yana tare da gwamnati, aka yi shawarwari da shi. Da shi ake shuri komai da komai, amma a shekarun baya da shi ake fita yaƙin neman zaɓe. Amma wannan karo kam bai fita da shi wurin yaƙin neman zaɓe ba, yana gida ne abinsa, sai dai shawarwari da ke badawa.
Wato me yasa matarsa ta fito to kuma ta balle daga ita wannan jam'iyyar da shi ya kafa?
Eto dalili, babban dalili abin da ni fahimta shi ne a wancan lokacin da shi marigayi mai ci wanda aka zaɓa John Atamuf ya ance ya fito lokacin da baya jin daɗi, yace wa'adi ɗaya zai yi na mulki. To wannan ya kwaɗaita mata sha'awar neman shugabanci. Amma daga baya wasu abin nan shugabannin jam'iyyar suka ce a'a, ai dama rashin lafiya ce, to yanzu ya samu lafiya. To nan ne rashin fahimta shiga tsakanin su take ganin kamar cewa bai cika alƙawarin da ya yi ba. Ita fofau ba za ta taɓa yadda ba, dole a ba ta dama ita ma ta gwada farin jininta. Wannan saɓanin da ya shiga tsakaninta kenan da ainihin jam'iyyar NDC.
Masu haro da wannan fashin baƙin Allah, ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma mai tahowa da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Imrana Abubakar da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, da kuma Baba Yakubu Makeri wadda ya taimaka gaya, anan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labaran mu a takaice.
Jama'a Najeriya da na majalisar ɗinkin duniya, sun ce za su iya shawo kan kalubalolin kayan agaji da mutanen yankin Arewa maso gabashin kasar suke huskanta tun kafin abubuwa su dada lalacewa idan aka hanzarta sauraron bukatunsu na neman taimakon kayan agajin. A kokarin da take na neman kudaden samar da kayan agaji a shekarar 2017 na asusun da aka kaddama a ranar 5 ga watan Disamba, Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bukatan akalla dala biliyan 1.
To ga sheka baba, to jama'an nan zamu tsaya sai mun dawo nan da awa 1 da rabi karfe 8 kamar da nace muna da cigaban bayani kan zaben Ghana, kuma zamu ji ra'ayin yan Ghana dake Najeriya, sannan mu kawo muku kalaban da gwamnatin jihar Borno yayi na cewa wasu suna cuta hadda jihohi ma game da batun aje yan gudun hijira. A madadin dukkan masu sashen Hausa mun rama muku musamman shi baba Yakubu Mukeri da Solomon da Mr. Charles Engineer Ali Mustafa Sokoto ne a Washington.